Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin radan Juma'a 3 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku tattaunawa da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da wasu 'yan jarida a birnin tarayyar Abuja akan bukin ranar 'yan jarida a duniya da ake yi a yau. Daga kasar Ghana kuma wasu 'yan jarida da aka taba musguna musu sun yi wa Ridwan Abbas bayani halin da suka taba shiga. Bayan haka Maryam Dauda za ta shigo mana da shirinta da kallabi. Akwai kuma sharhin jaridun nan Amurka da kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sama da mutane miliyan 100 ne suke fuskantar barazanar guguwar Fani da ke tunkarar jihar Odisha da ke gabashin kasar India. Hukumomin kasar sun umarci sama da mutane miliyan 1,200 su fice daga wuraren da suka fadari, yayin da kuma ake shirin ƙara fitar da waɗansu dubbai kafin guguwar da ke tafe da matsanancin ruwan sama ta sauko da asubahin yau. Izuwa jiya Alhamis, guguwar da ruwan saman ta doshi yankin Bengal da ƙarfin gudun kilomita 250 a sa'a ɗaya, yayin da iska mai ƙarfi take kadawa da misalin gudun kilomita 305 a sa'a ɗaya. Masu sa ido kan ƙarfin guguwar da ruwan saman sun ce guguwar Fani tana ma'aunin guguwa maki na 4, abinda ya dan gaza matakin guguwa da ya fi tsanani. Jiya majalisar dattijai ta gaza samun isassun kuri'un da za su yi fatali da matsayin shugaba Donald Trump da kudirin da ya bukaci a hana Amurka goyon bayan yakin da ake yi a Yemen da kasar Saudiya ke jagoranta. 'Yan majalisa 55 suka kada kuri'ar amincewa, yayin da 45 suka hau kujerar naki, sai dai ba a sami rinjayen kashi 2/100 da ake bukata ga 'yan majalisar dattijan 100 da za a takawa shugaban kasar birki ba. Amurka tana samar da bayanan sirri da kuma tallafawa ta waɗansu hanyoyi ga ƙungiyar haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta da nufin kakkaɓe 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya. Masu kushewa kudirin suna cewa dakarun Amurka ba sa shiga yaƙin Yemen, sabili da haka ba a buƙatar ɗaukar wannan mataki, sai dai masu goyon bayan kudirin da suka haɗa da Mike Lee da kuma Bernie Sanders ɗan Independent da suka gabatar da kudirin sun ce Amurka na taimakawa gwamnatin wata ƙasa tana kaiwa farin kaya da basu ci ba basu sha ba hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba da belin fitaccen mawakin nan ɗan majalisa Robert Kyagulanyi, wanda aka fi sani da suna Bobi Wine, da aka kama farkon makon nan a Uganda. An kulle fitaccen mawakin ne sabili da shiga wata zanga-zanga, sai dai kuma zai koma kotun cikin wannan watan domin amsa tuhumar da ake masa. Dan majalisan ya bayyana a gaban kotun ne ta na'urar bidiyo daga gidan yarin da ake tsare masu aikata miyagun laifuka. Dan siyasa mai shekaru 37 da ya bayyana sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa bai yi nadama ba. Ya ce mai girma, idan tsayawa kan gaskiya zai sa in sami yanci, zan gode wa Allah. Amma kuma mai girma, idan dagewa kan gaskiya kuma zai sa in ci gaba da zama a gidan yarin nan, to zan ma fi gode ma Allah da yake ina da aiki tukuru da zan yi a wannan gidan yarin. Ana tuhumar mawakin ɗan majalisar ne da laifin shiga zanga-zanga da aka haramta ta nuna adawa da harajin da aka azawa masu amfani da kafofin sada zumunta. Shugaba Yoweri Museveni yana zargin cewa ana amfani da kafofin sadarwar ne wajen yayata abin da ya kira gulma da kuma yayata labaran ƙarya. Daga ƙarshe an haramta ma shugaban wata ƙungiyar gangamin musulmi da ake kira Nation of Islam Louis Farrakhan da wani mai ra'ayin riƙau da shaci faɗi Alex Jones da waɗansu mutane da dama amfani da dandalin sada zumunta na Facebook sabili da nuna matsananciyar kyama da kuma kiyayya. A jiya Alhamis, kamfanin Facebook ya ce waɗannan mutane sun saba sharuɗan da aka ginda na haramta gaba da nuna kiyayya da haddasa tashin hankali. An kuma haramta musu amfani da dandalin yayata hotunan Instagram. Kamfanin Facebook bai bayyana abin da waɗannan mutane suka wallafa a shafunan nasu na sada zumunta ba da yasa aka haramta musu amfani da shafukan. Alex Jones ya yi ƙaurin suna wajen bayyana ra'ayoyi da ke cewa gwamnati ce ta kitsa harin ta'addanci da aka kai wa Amurka ranar 11 ga watan Satumba, kuma yana mai ra'ayin cewa harin da aka kai makarantar firamare ta Sandhok da ya yi sanadin kashe mutane da dama rudu ne kawai babu ƙarshen gaskiya. An kuma jima ana zargin Farrakhan tsohon shugaban kungiyar musulmi baƙaƙen fata da ƙyamar Yahudawa da kuma bayyana ra'ayin ɓallewar baƙaƙen fata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yake a yau ne ranar buke yan jarida a duniya, shirin namu na wannan lokaci zai mai da hankali ne kacokan akan yanayi da yan jarida ke ciki a kasashenmu. Kafin mu kawo muku tattaunawa da wasu yan jarida daga birnin Abuja, ga wasu yan jarida daga Ghana da suka taba fadawa cikin musgunawa a lokacin da suke aiki a tattaunawarsu da wakilinmu na Accra, Ridwan Abbas.
Sunana Malik Suleiman, ina Ghanaian Times. Shi wannan dan hukuma police yana kan moto, ma moto ba lamba kan moto bai saya saboda traffic ya indicate ja, saboda ya ba mu signal mu duka mu continue sai mu continue ba to cikin haka she ya grease, bi mana ya goge side mirror na hagu. So wato ni ba ni kusa da shi, ina da nisa kadan da shi da nake dukan video da photo da nado, wato na shi fusata ni da abin da suka yi, saboda ya san evidence da nake da shi kan waya nan ya yi incriminating ni na wani sigina. To she zama rigima, she ya so ya karbi phone amina ya attend.
Na'am.
Ya kwace phone amina, she be subpoenaed ba. The next thing, ko the next moment ni, she na jinu shi cikin huska na. She jinu kabu.
Na'am.
Yana zuba. Lokacin da shi da yan wayena ke give and take back and forth. Kai ke da lefi, ba ni bane, ku ke da lefi, kaza. Ke kira for reinforcement. Ta yayin da yake rigima yana so ya karbi wayan a hannuna, yan wayan shi suka zo bayan ya min noshi a fuska, suka zo suka taru, suka mini taruwan dangi, suka min duka.
Sunana Abdullah Shamun Bako, ni ma'aikaci ne a tashar Marhaba FM a nan birnin Accra. Wai wannan ranar yana da matukar muhimmanci ga wannan sana'ar tamu na yada labarai. Idan ka duba wannan kasar tamu a kwanakin nan, zaka ga cewar kuku a wasu lokuta suka baka cewa yan jarida kan sun fuskanci musgunawa da kuma matsi da kuma zongama sosai fiye da wasu kasashe a nan yammacin Afirka, saboda akwai duka na musamman, duka da yake amma wannan jarida wanda ya kai gama kusance idan nasa ma kusa kai gama kanta. Ni dan kaina a gashin kaina wannan al'amarin ya shafe ni a shekara ta 2012 a sanda na jaddada ko labari dangane da matsi da wata kungiyar matsin lamba wanda ake kira Let My Vote Count take yi wa gwamnatin da ya shuɗe. A nan ma yan sanda suka rika binmu da bulala, aka rika fesa mana ruwan zafi da dai sauransu. Ya kai ga in ba dan mun gudu ba, wallahi da yiwuwa bindigan da aka harba ta sama da ka iya harban wasunmu. Mafitan shi ne hukumomi musamman ma gwamnati, to dole ne ya kamata muna da wani kariya na musamman da ake mana.
Tabbas yan jarida na bukatar kariya mai karfi yadda za su samu sukunin gudanar da ayyukansu cikin walwala. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla a gaida Ridwan Abbas. To yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren tattaunawar da Madina Dauda ta yi da wasu manyan 'yan jarida a birnin Abuja wanda suka bayyana sunayensu kamar haka.
Sunana Malam Abubakar Bestu, dan jarida tare da gidan rediyo na Najeriya a nan a Abuja.
Sai sunana Usman Umar Tongo, ina aiki da gidan muryar Najeriya wato Voice of Nigeria a nan Abuja.
Sai Saleh Umar Saleh, ni ma ina tare da sashen shirye-shirye a nan gidan rediyon muryar Najeriya Abuja.
To rana ce ta baiwa 'yan jaridu 'yanci na su yi ayyukansu wanda aka fi sani da Press Freedom Day. Bari in fara da Abubakar Bestu. Kana wannan aiki na jarida ka dan kwashi shekaru kana yi, menene ma'anan wannan rana a gare ka?
To ni a gare ni dai wannan rana ce da take da muhimmanci a wurina, saboda rana ce da take duba irin ayyuka da nake take kuma aji shi ko aji su bisa mizani a ga ya nake gudanar da aikin nan, ya sha'anin walwalar gudanar da aikin nan, ya 'yancin da nake da shi wajen gudanar da aikin nan yadda ya kamata in gudanar da shi bisa tsarin doka. Ana yin haka ko ba a yi, me yasa ake yin haka ko me yasa ba a yin haka? To babu shakka wannan rana ce mai matuƙar muhimmanci, saboda ni ƙaran kaina na kan yi amfani da shi in dubi ayyukan da na yi a baya. Shin ya na gudanar da su? Na gudanar da su bisa turbar da ya kamata a ce ɗan jarida ya gudanar da aikin shi, ko na samu ƙalubale a cikin gudanar da waɗannan ayyuka? Sannan kuma yaya ya kamata a ce nan gaba, tunda muna cikin aikin, ya kamata mu ci gaba da gudanar da wannan ayyuka da gyare-gyare da ya kamata a yi inda su.
To Alhaji Usman Tongo, bari in ji naka, menene wannan rana take nufi a gare ka?
To rana ce ta farin ciki da baƙin ciki da kuma alfahari, saboda 'yancin 'yan jarida yadda muka san shi yana fama da kalubale ba nan cikin Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa irin ta nahiyar Afirka ba, har ma kasashen duniya. To rana ce wanda take da muhimmanci, saboda 'yan jarida su fita su nuna amfanin aikinsu ga raya kasa da tattalin kasa da kuma cigaban kasa da sauransu, sannan kuma a jawo hankalin shugabanni su san muhimmancin wannan aikin da kuma kalubalen da 'yan jarida suke fuskanta a cikin aikinsu da akasin haka.
To Alhaji Salih Umar Saleh, kai kuma?
To rana ce ta waiwaye wanda masu iya magana ke cewa ko kuma kance adon tafiya. A gaskiya ni a yanzu halin da ake tafiya, a yadda tafiyar take ta aikin jarida, ina gani bai kamata kullum 'yan jarida su so kansu ko kuma mu so kawunanmu mu mayar da hankali akan wai mu samu 'yanci ba. Amma ina gani lokaci ne da ya kamata mu yi nazari kar 'yancin da muke ta fama din nan neman wa kawunanmu mu kaucewa kula da 'yancin wasu. Ina magana ne akan sau da dama yanzu mutum zai gani 'yan jaridu suna takarawa wajen haddasa husuma. To yaya za mu yi amfani da wannan ranar mu yi wa kawunanmu faɗa, mu ma kafin nan mu yi maganar shugabanni da kuma waɗanda suke kula da ayyukanmu, waɗanda muke musu ayyuka, mu ɗin yaya muka kula da wannan aikin ɗin? Don duk inda kika ga aka tada rigima, to wallahi
yawanci
'yan jarida suke haddasa abin nan. Yanzu an wayi gari ne da dama sai ki samu a cikin wannan harkar ɗin akwai waɗanda suka shiga ba wai don suna ƙaunar aikin ɗin ba. Yaya ne waɗanda suke ƙaunar aikin ɗin ya kamata su tinkari abokanansu ma'aikatan waɗanda suke ɓata musu sana'a? Ina ga lokaci yayin da za mu kula da wannan.
Ka yadda da wannan batu Usman?
To na yadda kuma ban yadda ba, saboda in kin ga muna magana ne ƙasa kamar ta Najeriya. In kin duba tarihi ya nuna cewa kowace ƙasa tana samun 'yan jarida wanda suka dace da al'ada da kuma yadda ake gudanar da ƙasa. In mun waiwayi baya mun duba musamman lokacin da sauran ƙasashen Afirka kamar su Namibia, kamar su Angola da Afirka ta Kudu suke ƙarƙashin mulkin danniya, ai 'yan jarida su suka tsaya tukuru suka tabbatar cewa an kwashe ma wayancan ƙasashen 'yancin su. Hatta ma nan Najeriya mun fama da mulkin zamanin mulkin soja daban-daban, fiye da duk bangarorin da suke Najeriya 'yan jarida su suka yi tsayan daka suka tabbatar cewa an kori sojoji kuma aka kawo demokradiyya nan Najeriya. Don haka yan jarida akwai kalubale, amma har yanzu kamar da shi Sale ya faɗa, akwai wasu abubuwa a cikin aikin wanda ya kamata a yi nazari, a duba, a gyara, amma har yanzu aikin jarida na gaba a gina ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Ya dangaci yadda ka dube shi, ko ta hagu ko ta dama.
Abubakar, kana kallon aikin jarida a matsayin aiki da za a ce yana taimakawa wajen gina ƙasa?
Kwarai kuwa, naisa ba kusa ba. Wato, kamar yadda shi abokin aiki na Usman Tungo ya faɗa, in kika yi nazari, in ka koma baya, sai kiga cewa ƴancin kai ma karan kanshi kafin a same shi. Yaya aka yi? Babu shakka gwagwarmayan ƴan jarida ne ya kawo zancen ƴancin kai a Najeriya, har aka samu cimma wannan buri. Sannan kuma lokacin da mulkin soji ya yi tsanani a Najeriya, babu shakka ƴan jarida suka azama, suka rungumi wannan yaki a kulli yomin, har Allah ya kawo taimako aka mai da mulkin demokradiyya. Amma kash, abin takeici, a yau ɗan jarida ba ta nashi ake ba.
Kana cewa ba ta nashi ake ba kenan, ba a kyautata masa ne a inda yake aikin, ko me yasa ka ce?
Kwarai kuwa, duk wanda aka ce ba ta nashi ake ba, ai an riga an mai da shi a rukunin baya, duk da gudunmawa da suke bayarwa.
Madalla, to Madina, bari mu ja miki burki a nan a gaishe ki da manyan baki. Allah sa a yi biki lafiya. Za a ji ci gaban tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba, amma kafin mu kai ga shirin kallabi, sai a shakata da wannan faifai. Madalla, da fatar an shakata da wannan wakar. Wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirin kallabi.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Habiba Ali ta kamfanin Sosai Renewable Energies da ke Najeriya, wadda ta zo nan birnin Washington DC domin karɓar wata lambar yabo. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban hirar da abokin aiki na Baba Yakub Makeri ya yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ya yi mata.
To sai dai abun mamaki shine, wato gabaɗin Afirka ke ce bace daya da kika yi wannan fice, kika yi nasarar samun wannan abu, ta ya aka kika kawo ga wannan matsayi?
To ni ina ganin dai ko me kake yi a rayuwanka dole ka nuna cewa taimakawa mutane fa yana gaba, saboda ba yau ba shekara biyu da suka wuce ambassador America na Nigeria ya ji labarin aikin da muke yi, ya zo har office din mu a Kaduna, ya bi mu wasu garuruka, ya je ga aikace-aikacen da muke yi. Shi kuma da kanshi a lokacin abin da ya ce mu, ya ce ai wannan kawai ya nuna yadda aka girmar da ke ba na baci bane na mai kyau ne har yasa aka nemo mama na rana aka dauko ta yadda dai ya gaishe ta. To ni na ganin dai sa zuciya ne kuma in kaga cewa mutane na wahala ka sa dai a zuciya in zaka taimaka musu ka taimaka musu dai abinda mutanen wasu garurukan da muke aiki suke so dai sukan gaya min da nake ji shine in dai Hajiya ta yi muku alkawari to za a yi amma in bata ce ta yadda ba to sai a gani dai dan yawanci in naje zan ce to bari dai mu gani ba zan je ce maka nayi maka alkawari amma kafin ce nayi alkawari to na tabbatar akwai inda kudin zai iya fitowa ne to kuma in nace maka nayi alkawari gaskiya ba zan ji dadi ba in ba dai har naga an samu an
ce ba wai ku na ku ne daga da kuke da su da kuke yi ba a kuna samun tallafi ne daga
gaskiya muna samun tallafi ne sosai ba gwamnati ba kuma Allah ne ya taimaka dai yawanci mukan rubuta proposals mu samu tallafi kaman United States Africa Development Fund sun taba ba mu kudi muka yi microgrids a communities guda biyu ana samun na UK Development Aid in ba ana hada da haka ba yawanci zaka ga to mutanen mu ba su da wannan nauyin aljuhun da za su iya fito da kudi da yawa su sai kayan abin na'uran solar dole sai an basu sun biya a cikin lokacin da yake da tsayi to kuma ba wanda zai baka kuɗi ko dan kasuwa zai ji tsoron baka irin wannan kuɗin zai ga kaman ba za ka
taɓa biya ba ko gwamnati ma baki taɓa neman
taimako gaskiya yanzu dai to na nema dai amma ban samu ba ka san abin sai a hankali to maybe in suna ganin kana aikin dai a hankali after all ba zama nake ni ban san ma wani ya gani ga irin aikin da nake a embassy America ba amma har ambassador yazo har office yazo ya zauna da mu ya bi mu har wasu garurukan da muke aiki duk dai yaga irin aikin da ake yi to kaga a hakan dai zaka ga cewa a hankali mun shekara tara muna wannan harkar amma yanzu to an fara ganin aikin da muke yi to duk wahalar yanzu kaga ya fara zaman
labari
yanzu har zaman labari
to ina jin bancin wannan dan abun nan da kuka fuskanci na rashin samun kuɗi wurin gwamnati da kuma cikin gida a matsayin ki mace wanda yake kowa san galibi musamman arewacin Najeriya da ma sauran bangarorin mu na Africa kafin mace ta iya ta kai ga wannan matsayin ta kan fuskanci matsaloli shin ke ma akwai matsaloli da ka fuskanci a matsayin ki mace har kika kai ga wannan abin
ai akwai su da yawa amma in ka ce zaka duba matsalolin to ai ba zaka kara gaba ba
to saboda wasu su
kaman for example ni yanzu a matsayina na mace wani wurin in ka je ma kana magana kallon ka za a iya ce ke din to ka ga ina aiki akan harkan da yake technology ne
abinda ya shafi fasaha
yawa to ka ga ina je ina magana a wani wurin wani ma tambaya na ya taba yi da naje wani gwamnati na je musu presentation ce to ga abinda muke yi kuma muna neman taimakon gwamnati ku sa hannu ya bari na gama magana na ya ce to ina ogan sai ya ce ogan ai ni ce dai muke aiki tare da abokanan aiki na haka sai ya ce to gaskiya shi bai yadda ba ni mace wai zan iya hawan abin nan saman gida in sa ko harkan sola ko wani abu haka ne ce to ai ba lallai sai ni zan yi ba ina da ma'aikata ga su nan
so irin wannan tambayin ya kuke ji idan an muku ko kuma
an gaskiya ba dadi amma to ya zaka yi in ka ce zaka zauna kana tunanin abinda aka tambaye ka da abinda ba ai tambaye ka ba ranka zai ci gaba da baci kamar wani zai ce karfin da kake sawa dan ka yi fushi karfin da zaka iya sawa ne dan ka samu ci gaba to so me yasa zaka zauna ka bata lokacinka saboda haka kuma wani lokacin zaka ga gwamnatin ma to sai a hankali tunda ni abinda na sani da custom da yan sanda da ko masu aikin daji duka a gwamnati ke suke ma aiki ko to ni a wuri na ai idon da na gani gwamnati kenan ko ba haka ba so in custom ta bani wahala gwamnati ta bani wahala to wahalan da muke sha a custom dan samun na'urorin nan ma ba kadan bane wani lokaci naje har custom office din naje a port a Lagos saboda agent dina ta gaji da wahalan da take ta sha nace to bari dai ni ma anje tace mun ai mutanen ma Hausawa ne ko zan zo kila na musu yari za su taimaka naje wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na
to masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Habiba Ali da Baba Yakubu Makiri da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaishe ki yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan a cikin sharhin jaridun nan Amurka.
sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Washington Post, inda aka rubuta labari Attorney General ɗin Amurka William Barr na fuskantar tambayoyi daga 'yan majalisar dokoki bayan fitar da rahoton mai bincike na musamman na Robert Mueller a farkon wannan watan kan binciken katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Ba ya gana da kwamitin majalisar dattawa kan shari'a mai rinjayen 'yan majalisar Republican na tsawon akalla sa'o'i da dama. Ba ya kwashe sa'o'i da dama yana bada ba'asi a gaban wani kwamiti na 'yan majalisar dattawan kasar akan matakin da ya yanke cewa ba a hana ruwa gudu ba a gudanar da binciken, da kuma yadda bai bayyana ƙarshen rahoton Mueller akan katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 ba. Sai jaridar The Hills, inda aka rubuta labari shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce babban Attorney General William Barr ya aikata laifi ta hanyar yi wa kwamitin majalisar dattawa ƙarya lokacin da yake bada shaida a majalisa ta Capitol Hill. Abin akwai matukar damuwa game da shi Attorney General ɗin Amurka akan rashin faɗar gaskiya ga kwamitin majalisa. Wannan laifi ne, inji Pelosi a lokacin taron manema labarai a majalisar. Wannan kalaman na shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi sun biyo baya ne bayan da 'yan jam'iyyar Democrat a majalisa suka nuna ɓacin ransu dangane da William Barr akan rahoton bincike na musamman na Robert Mueller, inda wasu daga cikinsu suka buƙaci William Barr da ya yi murabus, wasunsu kuma sun buƙaci da a tsige shi. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum da Amurka, sunana Yahaya Dannu Azare daga nan jihar Bauchi. Ina kira ga 'yan kasuwanninmu na kasashen duniya, manya da kanana, da su sanya tsoron Allah a zukatansu wajen rage farashin kayan masarufi a daidai wannan lokaci da muke gab da fara azumin watan Ramadan. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa muna cikin waɗanda za a 'yanta a cikin wannan wata.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Amerika, sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakurganin Major Pace. Ina ba da shawarwari akan abin da yake faruwa a Najeriya a halin yanzu. Ya kamata 'yan Najeriya a halin yanzu talaka ba abin da talaka zai iya yi ga wanda zai taso maka da makami. Ya ka je ma ka kai rahoto ma ga wanda yake rufe makami, ya ce kuma ba zai iya zuwa wurin nan ba, ba ta ma kai ɗan talaka wanda ba komai a wurin hannunka. Don Allah, don Annabi, shugabannin na Najeriya ya kamata duk Allah da Annabi ku ji tsoron Allah, ku ajiye batun bambancin siyasa tsakaninku.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
An ba da belin fitaccen mawakin nan ɗan majalisa Robert Kyagulanyi, wanda aka fi sani da suna Bobi Wine, da aka kama farkon makon nan a Uganda. An kulle fitaccen mawakin ne sabili da shiga wata zanga-zanga, sai dai kuma zai koma kotun cikin wannan watan domin amsa tuhumar da ake masa. Dan majalisar ya bayyana a gaban kotun ne ta na'urar bidiyo daga gidan yarin da ake tsare masu aikata miyagun laifuka. Dan siyasa mai shekaru 37 da ya bayyana sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa bai yi da dama ba. An haramta ma shugaban wata kungiyar gangamin musulmi da ake kira Nation of Islam Louis Farrakhan da wani mai ra'ayin riƙau da shashi faɗi Alex Jones da waɗansu mutane da dama amfani da dandalin sada zumunta na Facebook sabili da nuna matsananciyar kyama da kuma ƙiyayya.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai kuma da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da mai bada umarni Solomon Abu da injiniya mu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya.